من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 26 ga watan safar shekara ta 1439 bayan hijira annabi sira da aminci tsare shi daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 16 ga watan 11 shekara ta 2017 shekarar miladiya zamu cigaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin riyadus salihin wallafar Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan darama idan ba manta ba a wancan sati mun fita daga babi na 66 a cikin kitabul ma'murat babu istihbabi زيارة القبور للرجال وما يقول الزائر وانا بابي مكرن تادي غفر كونشي زواك رشي زواك رشي يوكم ان شاء الله تعالى زام تاشيني ابابي نستند بكوي باب كراهية تمن الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين بابا زام تاشي اتكين سشيني بابا زي بياني غمدا karhanci na burin mutuwa addinin musulunci yaki ya karhanta mutun girin kaburatan mutuwa haka malam ya kawo yace babu karahiyati tamannil maut amma a zahiri malamai suka ce hadin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi game da buratan mutuwa hani ne da yake na haramu dan aida wajen malamai duk inda hani yake a cikin shari'a annahayu yaqtadi at-tahrim duk wani hani to yana fa'idantar da yana hukunta haramcin abu har sai an samu wani dalili ko wata karina da ta cire shi daga matsayin haramin ta mai da shi makaruhi to amma a zahiri haramin ne mutun ya burace mutuwa malai ce bi sababi burrin nazala bihi a sakamakon wata cuta da ta saukawa mutun rashin lafiya mai tsanani ta kama mutum ko talauci ko bashi ya masa yawa ko abin da yake kama da haka mutum ya shiga cikin wani matsatsi na rayuwa ta yadda rayuwa ta masa kunci baqat bihi al-ardu bima rahabat kasa ta masa kunci diddiyal wata sai mutum ya rinka cewa wallahi ni gwanda mutuwa gwanda na mace na huta to irin wannan maganar da yake fada a ka'ida a shari'a ta addinin musulunci haramun ne bai kamata ba na fata an fahimta zamu zo mu ji dalili insha Allah ta'ala malai ce wala ba'sa bihi amma babu laifi mutun zai iya buratan mutuwa li khawfil fitnati fi dini saboda tsoron fitina a cikin addini idan mutun zai samu wani abu da zai fitine shi a cikin addinin sa ya raba shi da imanin sa babu laifi irin wannan yanayi idan mutun ya tsinci kansa malami suka ce babu laifi mutun ya burace mutuwa misali kamar yadda annabi sira da aminci su tabbata a gare shi ba mu labari karshen duniya wani lokaci zai zo mutun zai yammata da imani amma ya wayi gari a matsayin kafiri wani kuma zai wayi gari da imanin sa cikakke kamilul iman amma kamun yamma ya yarda kuma kafiri lokaci ne da ake barin imani lokaci ne da ake asarar imani to irin wannan lokacin babu laifi mutun ya burace mutuwa kamar yadda malai kawo mana anan wajen bar mu shiga cikin babin maji hadisan da malai ya zuba a ciki حديث نفرقو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قودك صاحبي أبو هريرة يرد ألا تقار تبتا أغريشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكيك أنبن ألا سيراد أمنسن ألا سكار تبتا أغريشي يتي la yatamanna ahadukumul mauta kada dayanku ya buraci mutuwa imma muhsinan imma dai shi wanda zai buraci mutuwar ya kasance mai kyautatawa ne fala'allahu yazdadu mai yiwa ne idan ya rayu zai ƙara samun daman da zai ƙara kyautatawa akan kyautatawa sa da ya tabaya kun ga an samu alheri kenan ko wa imma musian imma kuma ya kasance mai munanawa ne mutum ne da yake ayyukan da ba su dace ba yana yin aikin tirar da Allah wadai fala'allahu yusta'tabu shi kuma mai yiwa ne wannan ya nemi komawa zuwa ga samun yarda Allah madaukakin sarki ya tuba ya bar ayyukan da yake kun ga rayuwar da yayi kafin burata mutuwar ita ma ta zama masa mai kenan alkhairi a gare shi muttafaqun alaihi wa hadha lafzu al-bukhari wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi amma wannan lafazin na bukhari ne wannan hadisi kamar yadda muka ji Abu Hurairah ya karbo shi daga Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace la yatamanna ahadukum ahadukumul mauta kada dayanku ya sake ya buraci mutuwa to kun ga kamar yadda ne mana bayani a muqaddimar babin cewa fadin sa tsira da aminci su tabbata a gare shi la yatamanna ahadukumul mauta kada dayanku ya buraci mutuwa wannan hani ne wanda duk inda aka samu hani a cikin Qur'ani ko hadisi to wannan hanin kai tsaye abin da ke fa'idan ta washi ne haramun kada a yi shi mutlaqan mai da nabi ne sai mun samu wani dalili da zai cire shi daga matsayin haram ya mai da shi to makaruhi sai a ce to hanin kaza hani kaza ba haram bane makaruhi ne ko abin da ya kamata haka amma nan ba a samu wani hani ko kuma wata karina da cire shi daga ainihin haramun ta mai da shi makaruhi ba saboda haka mutun ya buraci mutuwa kai tsaye menene wannan haramun ne to sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ba da dalili cewa imamu husainin imma dai shi wanda yake burata mutuwan nan ya kasance dole ne ya kasance ɗaya daga cikin aji guda biyu imma muhsinan imma ya kasance mai kyautatawa ne in aka ce muhsinan ya kunshi abubuwa guda biyu akwai al-ihsan ila Allah akwai al-ihsan ila al-khalq al-ihsan ila Allah shine kyautatawa zuwa ga Allah madaukakin sarki abinda wanda yake nufi shine yi wa Allah madaukakin sarki biyayya karkashin bin dokokinsa da kuma hanuwa daga hanahanansa wannan shine al-ihsan ila Allah akwai kuma al-ihsan ila al-khalq shine hanuwa ko kuma kyautatawa bayi shine dukkan wanda yake da wani haƙƙi akan ka cikin mutane ka bashi tunda kan abin da ya shafi iyaye sune mafi girman haƙƙi akan ka wajibi ne ka bi su kai musu biyayya ka basu dukkan wani haƙƙi na wajibi da yake kanka sannan ƴan uwanka da abokan arziki da wanda kuke mu'amala da su ka kyautata musu ka yi musu duk abin da ya dace ka yi musu na bangaren kyautai to wannan shine al-ihsan ila al-khalq to idan mutum Allah madaukakin sarki ya raya shi sai ya ƙara samun lokaci ko shekaru doriya akan wanda yake da su a baya to kun ga a kullun zai yi me zai yi aikin alkhairi idan ya ƙara aikin alkhairin nan wannan zai nuna cewa ladan da yake da shi a baya yayi me ya ƙaru wannan alkhairi ne ko ba alkhairi bane alkhairi kashi na biyu kuma ko ya kasance ba mutumin kirki bane imma ay yakuna musian ma'ana mai munanawa kenan to shi kuma wannan zamu ga cewa munanawa da yake idan ya mutu a lokacin mafi kyakkyawan zato korin jayi idan ya hadu da Allah madaukakin sarki akan wannan dabi'a tasa ba zai samu rahama ba mutum ne kullum bashi da aiki sai saba Allah madaukakin sarki da munana mu'amala ga mutane kowa baya faɗa alkhairi akan sa to lokacin da wani bala'i afka masa sai ya rika tane shi fa gonda ya mutu to idan ya mutu aka me ake tsammani na farko bai na musulu da Allah ba na biyu kuma ba shiru da mutane to ya kenan to amma idan Allah madaukakin sarki ya jinkirta masa rayuwarsa ta dadu me yi wani abin da yake gane abin da yake bashi da kyau ya kuma ya tuba ga Allah madaukakin sarki an fahimta ya gyara mu'amalarsa da sauran mutane ba shikenan an samu abin da ake bukata ba to abin da ake so ke sannan malamai suka ce neman mutuwa mutum ya rinka buratan mutuwa na ɗaya daga cikin abin da ke nuna cewa mutum bai da kaddara ba abin da ake so idan bala'i ya samu mutum ko rashin lafiya ko abin da yake kama da haka to abu na farko ya duba cewa wannan abin Allah madaukakin sarki ya riga kaddara ya same shi ma asabakum min musibatin illa wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a duk abin da zai samu mutum tun daga farkon rayuwarsa zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta to wannan bala'in da ya afka mutum na talauci ko rashin lafiya yana cikin abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta sai ya sami kalamu halata babu abin da yake kwatanta da shi to kaga ka rinka buratan mutuwa saboda shi kamar baka yadda kaddar da Allah madaukakin sarki ya kaddara ya ta same ka bane amma idan mutum ya hakuri ya jure to wannan sai ya samu babbar rabo wanda Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma yufassabiruna ajrahum bighairi hisab duk mutumin da rashin lafiya ta kama shi ya hakuri ya mai da al'amari zuwa Allah madaukakin sarki manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace ba zai gushe ba ana kankare masa zunubin sa ana yafe masa zunubin sa har sai ya kasance ya tafiya a doran kasa babu kowane irin laifi ko zunubi a tattare da shi me ya wannan shine hakuri idan da mutum yayi raki ko ya buru mutuwa fa ba zai samu wannan ba to ban abin da ake so mu fahimta cikin wannan hadisi shine ba daidai bane dan mutum ya tsinci kansa a cikin wani yanayi mara kyau na rashin lafiya ko talauci ko abin da yake gaba da haka mutum ya rinka burutan mutuwa kamar yadda da yawa daga cikin muske galibi wani zaka jana cewa shi wallahi da wannan rayuwar ganda mutuwa da wannan rayuwar ganda mutuwa wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya samu dace wa fi riwayatin li muslimin yazo a cikin wata riwaya ta Imam Muslim shi ma dai an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi qala yace la yatamanna ahdukumul mauta kada dayan ku ya buraci mutuwa wala yad'u bihi min qabli ayati yahu kada kuma mutun ya rinka addu'ar ya rinka addu'a Allah kawo masa mutuwa tun kafin lokacin ta dazu kada mutun ya wannan saboda ita kanta addu'ar da zakai cewa Allah ka kashe ni ko kuma Allah ka dauraina da sauransu ita kanta wannan addu'ar ta'addanci ce a cikin addu'a kun sa addu'a kala biyu ce Allah barka sarki na cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadina Allah ce ku roki Allah madaukakin sarki tadarruan kuna masu kaskantar da kanku wa khufyan sannan kuma ku yi addu'a ka boye ba a san bayyana addu'a sai Allah ce innahu la yuhibbul mu'tadina hakika Allah madaukakin sarki baya san masu ketare iyaka yan ta'adda a cikin addu'a to daga cikin ta'addanci a cikin addu'a akwai irin wannan addu'ar mutum ya daga hannu yace ya ubangiji Allah ya kashe ni me yasa saboda ya roki abin da yake na haramin Allah ya hana ina fata an fahimta saboda haka bai halatta mutum ya irin wannan addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya kashe shi ba kamar lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka zaka rasu zai zo ko kaso ko baka suba a lokacin dole ka tafi innahu sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace idan mata idan fa mutum ya riga ya mutu to in qata amaluhu duk aikin da yake ya riga yanki ma'ana da mutum yake yi wa kansa burin mutuwa cewa gwanda ya rasu to ya sani cewa idan da zai mutu a lokacin duk wani aiki da ya san yana yi ana bashi lada sakamakon sa to ya yanki babu abin da zai kara zuwa account din shi babu sai dai ko abinda manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya togoce su daga ciki yace akwai da na gari da zai mutum addu'a akwai sadaka jariya akwai ilimi da ya karanta to daga ciki akwai wadanda akwai wasu ma wanda ba sa cikin wannan hadisi idan mutum yana da da nagartacce kun ga shi ma wanda sai da manzon Allah yayi taqidin sa da cewa mai awwaladin salihin yad'ulahu ko da nagartacce ba ko wani irin da ba kaga wani dan maimakon ya rike maka addu'a ko ya rike maka ko ya rike aiki na gari ana baka ladan sai dai rinka jawo maka bala'i da tsinewa duk inda je sai dai rinka jawo ana tsine maka albarka kai waye baban wannan amma Allah ya tsine masa albarka ya yi fa bala'i to ba irin wannan dan ake nufi ba nagartaccen yaro wanda zai je a barka cewa Allah ya saka mai hawan da alkhairi Allah ya cikin iyayensa irin sa ake bukata to kaga da yake dan mutum daga cikin kasabin sa ne duk aikin da da yayi za a kai wa mahaifin ladan yana cikin kabarin sa ina fata an fahimta yanzu idan a cikin mu akwai wanda mahaifansa suka rasu wannan karatun da ka zo ka zauna a nan wajen da yake aiki ne na gari bayan an baka ladan ka kai sannan za a ba mahaifanka nasu su ma ladan to wannan me yake jawo wannan shine nagarta dakin abu na biyu kuma ko sadaka jariya shine mutum yayi wani aiki wanda ƴan uwa musulmi za su ci gaba da amfana sa bayan shine sadaka jariya misali mutum ya gina masallaci mutum ya gina bohol a unguwarsu ana wahalar ruwa sai ya gina bohol kaga ko bayan baka za a cigaba da amfanuwa da me da bohol na kowane rijiyar da ka gina mutum ya gina wata makaranta ai musulmi su zo su rinka karatu a ciki mutum ya sai wani qur'ani kai masallaci ya aje a rinka karatu a cikin sa mutum ya wani aiki dai wanda ko bayan baya nan al'ummar musulmi za su cigaba da amfanuwa da wannan aikin dai to wannan sadaka ce jariya wannan shi ma ko bayan ka mutu to aikinka bai katse ba zai cigaba da zuwa account ɗinka insha Allah ta'ala na uku shine me na uku ilimi shine ilimi mutumin da ya karantar da ilimi duk mutumin da ya karantar da ilimi adadin mutanen da ka karantar adadin amfani da suke da wannan ilimin naka sai an baka lada shi yasa na shabuga mana misali cewa wanda yafi kowa cimmuwar wannan hadisi shine manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam tun daga kansa duk mutumin da ya imani da addinin sa har zuwa ƙarshen duniya sai an ba manzon Allah ladan sa ina fata an gane daga lokacin da manzon Allah ya rayu zuwa yanzu adadin mutane da suka karɓa addinin musulunci mutane da suke sallah mutane da suke azumi duk wanda ya azumi ko sallah ko zakka wa dora ka akan wannan hanyar manzon Allah ne kira da aminci su tabbata a gare saboda haka sai an ba shi kamar shugaban kaban kai ma a baka to an bada irin wannan ayyuka idan mutum bai mutu duk aikin da yake ya riga yanki saboda haka ka bari Allah madaukakin sarki ya ƙara maka rayuwa ka ƙara rayuwa adadin abin da ya ga dama ka tuba ko kuma ka ƙara aiki ayyukan alkhairi shi bi maka alkhairi da mutum ya rika me buratan mutuwa sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan saboda yadda al'amari yake shine babu abinda rayuwar mu'mini take ƙara masa sai alkhairi babu abinda rayuwar mu'mini take ƙara masa sai alkhairi yanzu bari in baku misali a ce mutum ne su bi tare aka haife su rana ɗaya aka haife su kuma sai aka yi sa'a daga lokacin da suka balaga zuwa yanzu dukkanin su aika alkhairi ɗaya suke muƙaddara ladan su ɗaya to sai ɗaya mutu yau shi kuma wancan sai ƙara kwana biyar mutumin kirki ne nagartacce ne a wannan kwana biyar ɗin kullum zai yi sallah guda biyar a cikin jam'i ina fata an fahimta zai azumin nafila mai bi zai azumin litinin da alhamis zai yi azkar zai ambaci Allah zai halala zai salatin annabi zai waɗannan abubuwan da ya samu bayan mutuwa wancan bai tsere masa ba bai wuce masa ba ya wuce shi to me ya ja masa wannan wuce shi ɗin da ya yi ƙarin samun dama da ya ta rayuwa ina fata an fahimta a shekarar rayuwar mumini shi a kansa in dai mumini ne gaske mai cece alkhairi ne to shine abinda manzo Allah yake ga mana nan tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan rayuwar mumini ba abin da take ƙara masa sai alkhairi duk kwaya da zaka ƙara zaka ga zaka wani aiki da alkhairi mutum banza shine wanda rayuwar ba abin da take ƙara masa sai sharri shi yasa manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa khairun nasi man tala umruhu wa husna amaluhu mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsayi aikinsa kuma ya kyau ina fata an gane sharrin mutane fa wanda rayuwarsa ta yi tsayi aikinsa ya munana ga shekaru da yawa ya shekara 70 80 100 amma duk waɗannan shekarun nasa gaba daya bi da su ne wajen saba Allah madaukakin sarki da kaucewa sunnar annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kun ga ƙarshen asara ke Allah ya samu dace shi yasa hadisi ingantacce manzon Allah tsira da amincin sa tabbata a gare shi yake cewa duk wanda kai shekara 60 a duniya to Allah ya zama yanki masa hanzari mun karanta shi a baya hadisi ne ingantacce duk wanda kai shekara 60 to Allah ya zama yanki masa hanzari duk wani hanzari da Allah zai baka ya baka ka ci shekarun sa martaka yanzu ka kai shekara 60 to me kuma za a yi maka sai da zaka ba Allah amma wani zai ka same shi shekara sa 70 60 da amma a lokacin ma yake bude sabon babi ne sabon Allah madaukakin sarki Allah kare hadisi na gaba وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حديث عن كربوشة أنس بن مالك حاد من زن الله كنا صلى الله عليه وسلم قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إرادة من زن الله سأرى تبتأ قريش يتي لا يتمنى ين أحدكم الموتى li burrin asabahu kada ɗayan ku ya sake kun gane sai da aka ƙara ma da nuni tawkid al-thaqila la yatamanna yanna ahadukum al-maut kada ɗayan ku ya sake aka karfafa abu ya murci mutuwa li burrin saboda wata cuta asabahu da ta same shi fa in kana la budda fa'ilan to sai manzo Allah zai ba mu mafita kun ja'a bayan mala yace babu laifi mutun ya burci mutuwa idan yana jin tsoron fitunuwa a cikin addinin sa ko to idan mutun ya tabbatar cewa zai fituna a cikin addinin nasa yayi kamata ya burci mutuwa to sai manzo Allah ba mu mafita a nan wajen sai ce wa in fa in kana la budda fa'ilan idan ya kasance ba makawa sai ya burci mutuwa dole saboda abin ya kai intaha to ga abin da ya kamata ka ce falyaqul sai ya ce Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li ya ubangiji karaya ni idan ka san a cikin ilimin karayuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni wa tawaffani ka daure na ya ubangiji idza kanatil wafatu khairan li idan ka san a cikin ilimin ka ya ubangiji wafati barin duniya shine abin da yafi min alkhairi to kaga nan ka bar al'amarin duka gaba ga Allah subhanahu wataala gaba dai ka fawala al'amarin ga Allah madaukakin sarki والله الله مركز رجينا تا والله يعلم وانتم لا تعلمون الله شي الله شي ne masani ku ba ku sani ba galibi kai ka san abinda yake tattare da kai ne kawai amma me zai same ka a gaba baka sani ba me alkhairi akan ka baka sani ba me shari akan ka baka sani ba wa asa antu an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa antu tuhibbu shay'an huwa sau da yawa kana kallon abu a matsayin alkhairi kai a wajenka amma kuma sharri ne babba so da yawa kana ganin abu alkhairi ne sharri ne a wajenka amma alkhairi ne babba a wajenka ba ka sanin haka sai wani lokaci idan ka yi istikhara kana san abu a cikin zuciyarka sai ga Allah madaukakin sarki ya canza maka ka fasa yin zakai kishiyarsa sai ka yi kishiyarsa kuma sai ga wani abu ya faru mara kyau akan wancan din da ka bari sai ka rinka kafa kana cewa gundama da ban yi ba to wannan shine dan adam takaddama kai baka san abin da yake mafi dacewa akan ka ba Allah madaukakin sarki shi ya fi sani shi sa ake so duk abin da zaka kai ba Allah madaukakin sarki zabi ka tura masa al'amarin sa dama nasa ne ka tura masa al'amarin sa gaba daya ya ubangiji abin da yafi alkhairi Allah ka zaba mun to duk abin da zaka sai ga Allah madaukakin sarki ya dora ka akan hanya mai daidaita wacce tafi dacewa amma kada mutum ya rinka kokarin cusa kansa a matsayin cewa komai shi ya sani ko kuma komai ya san abin da ya dace akan sa mutum bai san wannan ba to idan mutum babu makawa sai ya burci mutuwa abin da ya kamata ya faɗa kenan sai ya ce ya ubangiji karaya ni idan ka san rayuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni saboda kai ne mafi sanin abin da yake tattare da ni gaba da bayana ya ubangiji ka dauraina idan ka san mutuwa ta ita ce mafi alkhairi a gare ni to idan mutum ya haka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai zaba masa abin da yafi alkhairi a cikin mutuwar ko rayuwar duk wacce a cikin alkhairi ce to a lokacin sai ka sa ranka ka bude zuciyarka idan mutuwa kai alkhairi ne idan rayuwa kai ita ma alkhairi ne ina fata an fahimta to waɗannan hadisi da makaranta guda uku ko guda hudu wanda dukkanin su a cikin su mun ji azan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya fito karara ya bayyana mana cewa haramun ne mutum ya rinka burin mutuwa in dai ba da akwai dalilin da ya sa ya kan dole baka mai da maka ambata yanzu to abinda nake so in kai mu zuwa gare shi shine wannan burin mutuwa fa aka hana kada ka burin mutuwa to akwai mutumin da zai je kashe kansa shi kuma ina fata an fahimta addinin musulunci ya ce kada ka burin mutuwa kada ka yi burin cewa gwanda ka mutu ya mutumin da zai je samu igiya race kansa a jikin bishiya ko mutumin da zai je yayi tsalle faɗo cikin ruwa ya mutu ko mutumin da zai je samu kaya da ba kansa kuma wato abin banta kaicin da abin haushin duk mutanen da suke irin abubuwan galibi sai kaga wani abu ne tafi abu ne da yake dan kadan wanda bai kai ya kawo ba sai ka zance mutum ya kashe kansa galibi wani kaza an ce ya samu fetur ya zazzaga wa kansa ya sa wuta kuma in ji zafi sai ka je na iwo yana neman taimako inda mutum yake so ba sai kulle kansa a daki ba to duk wanda ya haka annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi faɗa cikin hadisi ingantacce duk wanda ya kashe kansa da wani abu a duniya za a yi masa azaba da shi a cikin wutar jahannama duk mutumin da ya kashe kansa da wani abu a duniya idan Allah ya tashi kiyamarsa zai sa a sashi a cikin wuta sannan a rike masa azaba da wannan abin da ya kashe kansa a duniya ma'ana idan wuka mutum ya dauka ya cika kansa a duniya Allah subhanahu wataala bayan ya sa an sashi a wuta za a ba shi wuka ba wuka irin ta duniya ba wuka ta cikin wutar jahannama a sashi ya ta daba wa kansa shine azabarsa idan rata ya waye kansa haka za a masa a cikin wuta idan fetur ya zuba kansa dama a cikin wuta yake za a zuba masa abin da fetur zafi a cikin wuta a ƙara ƙona shi a ƙara babbaka shi saboda haka ya kuwa musan cewa duk abin da ya dame mu akwai maganin sa wallahi duk abin da ya zafi ba washe ce maganin sa Allah haka ne duk abin da ya zafi ka dubi Allah madaukakin sarki zaka ka kalli rayuwar yadda take duk abin da ya dame ka ko ya saka a cikin wani hali idan ka duba wannan ka zaka ga ya shiga halin da ya fina ka kuma ya fita wannan ne mana jami'i duk wani hali da ka shiga wallahi kai a yanzu ka kalla wani wanda yake ba kai ba ko ka san shi ko baka san shi ba ko a kabilar kai ke ko ba a kabilar ka ba ko a kasar ku ba a kasar ku ba wallahi ya shiga halin da ya wuce naka kuma ya fita ba haka bane to kai me yasa ba ka fita daga cikin naka ba amma duk mutum daga kai wannan to dama gaskiya a zahiri yan uwa yayi nisa da Allah madaukakin sarki yayi nisa duk abin da ka samu bazai kubuce maka ba duk abin da ya kubuce maka ba za ka same shi ba haka kaidar take abinda duk ka same shi babu wanda isa yana ka idan da duk duniyar nan za su taru akan sa naka abu guda ɗaya da Allah ya kaddara su samu wallahi ba su isa ba abinda Allah madaukakin sarki bai za ka samu ba duk duniya idan za su taru su goya maka ba akan ka same shi wallahi ba ka same shi ba ka san wannan ka sa a zuciyarka idan ka rasa Allah ne bai za ka samu ba idan ka samu dama can Allah ya sai ka samu shikenan sai ka zauna lafiya amma bakin ciki damuwa mu tare wasu maganganu galibi muna wasu abubuwa wanda sai mun gani kamar wasa ne amma wallahi suna iya kai maka asara imanin ba mu sani ba mutai idan rayuwa ta mai zafi sai wasu maganganu haka na fita daga musulunci haka zai mutane sai wai kamar mu kada aka tsana kada kuma ta akwai karatun da muka wani rubutu ta kada mutun zai iya rubutu Allah madaukakin sarki ya bashi rabasa na duniya tambaya ce mutun ya rubuto fatawa yake ne ma'ana fatawa yake ne ba a bashi amsa wai mutun zai iya rubutu rabasa na duniya yace Allah ka bada rabasa na duniya gaba daya kace yake a bashi amsa to a ce masa ne kaga sun zama kenan wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya ma lahu fil akhirati min khalaq daga cikin mutane Allah yana bayani game da mutane da suke zuwa aikin hajji sai yarwa mutane kashi biyu akwai masu addu'a suna cewa rabbana atina fid dunya ya ubangiji ka bamu a duniya duk abu mai duk komai ya ubangiji ka bamu a duniya kun ga ba su ce ma hasana ba wa min ma yaqulu rabbana atina fid dunya haka suka ce sai Allah ya ce wa malahu fil akhirati min khalaq irin wannan ba su da komai a lahira ba su da komai a lahira irin sai Allah ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sai kuma Allah ya ce min ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar daga cikin musu aka samu masu hankali masu hangan nesa masu yakana suka ce ya ubangiji ka bamu mai kyau a duniya ma ba kuma suke bukata mai kyau suke so idan kudi ne a basu mai kyau idan ilimi ne a basu mai kyau ko me za a basu mai kyau sannan kuma wa fil akhirati hasana a lahira wa ba mai kyau menene mai kyau a lahira aljanna wa qina adhaban-nar Allah kuma ka tsare mu daga azabar wuta ba shikenan ba kai wannan addu'ar Allah ya saba da cewa wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito shi hadisi na karshe a cikin babin wa an qais bin abi hazim qala an karbo daga qais dan abi hazim yace dakhalna ala khabbab ibn al-aratti radiyallahu anhu yace mun shiga wajen babban sahabi al-khabbab bin al-aratti yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi al-khabbab bin al-aratti dai daga cikin as-sabiquna al-awwaluna manyan sahabbai da suka shiga addinin musulunci tun da dumdumunsa da zafafinsa wato shi al-khabbab asalin sa ribataccen bawa ne tun a lokacin jahiliya aka ribato shi sai aka kawo shi garin Makka aka sayo da wata mata ana ce mata ummu ayman ummu anmar ummu ba ammar ba anmar ummu anmar sunanta aka sayo mata da shi lokacin da aka sayo da shi gare ta sai ta kai shi wajen wani bakeri ta ce da Allah ya koya masa kirar takubba to dai ke Allah barkon sarki ya bashi kwakwalwa mai ja nan da nan kai kace mai sai iya kirar takubbi haifa uban gidan nasa ita wannan mata uwar gijiyar ta ta je ta samu rumfa ta bude masa gurin kira da sauran sai kasance yana kira takubba sai kasance sunan sa ya shahara a garin Makka inda takubbi kake so hadaddiya to ga wajen Khabbab bin al-Arati to gaskiyar sa da amanar sa sai kasance ya taimaka masa wajen karu zama masa kastomomi saboda idan ya ga maka magana ɗaya shikenan ta zo na yaro ne amma da halin dattijai to sai kasance nan da nan ya samu karbo a wajen mutane to ba a dade ba sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya bayyana sai ya shelanta da awan musulunci al'amarkun sarki ya aiko shi a matsayin manzo to dama shi abin da yake bukata kenan sai Allah ya saka zuciyar sai je samu manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace karanta masa wani abu daga cikin alqur'ani annabi ya karanta masa nan take kuma karba addinin musulunci kada kuma ta bawa ne fa dama a lokacin ya yake wajen karba addinin musulunci bare bawa da kake karkashin wani to shi bai oye musuluncin sa ba bayyana shi yake a fili kan kace me sai labari yake wajen uwar gijiyarsa hankalin ta tashi ta kira kananta da sauran ɗan kabilar su tace ku zo ku wani ikon Allah wani ya je ya karba addinin Muhammad wani nan da ne suka mai taron dangi aka tara mutum akan sa aka kira shi aka zo da shi duk gasanin su da yawa sun kewaye shi daya daga cikin kananta yake ga masa cewa wani labari muka ji wanda ba mai yaddar shi ba kullum mu yaji ne kada ma ba mai yaddar shi ba cewa wai ka ba addinin Muhammad kai maka karkace sai ce a ni ban karkace ba sai dai nayi imani da Allah madaukakin sarki na kuma yadda manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi amma manzon Allah nayi jifa da gumakan da kuke bautawa shikenan abin da ne kankace mai shikenan mai duka nayi mai hauri nayi mai yakushi nayi haka suka mai jinajina a lokacin amma koge zo bai ba haka yadda ya sha wahala ta karshe yan uwa yake cewa wani lokaci wuta ake hurawa garwashi wuta ake hurawa a tube masa riga doki bayan sa dora akai a samu ɗaya daga cikin mutane kuma ya taka kirjin sa akan wutar to wallahi baba abin da yake kashe wutar ne sai idan jikin sa ya kone irin kitsan sa da naman sa idan ya fito shine yake kashe wutar haka ake masa amma wannan bisa yake zo ba kuso ɗaya haka ya tabbata a cikin addinin musulunci akwai wa'il bin al-As ɗaya daga cikin jigajigan gumaguman kafirin Qurayshawa yazo ya same shi ya ce mai takobi iri kaza ya kira masa takobi ta gani ta fada ya dauka ya je kai masa gida da ya kai masa ya ce to bazan baka kudin ka ba sai ka kafirce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ce wannan abu ne mai yiwuwa ba sai dai in zaka mutu ka dawo Allah ya kona ka a wuta saboda bazan ba addinin Muhammadu ba to shine sai ya ce to kai da kake zancen mutuwa idan ma na mutu a nan duniya Allah madaukakin ina da kudi da aya a lahiran ma idan Allah ya tashe ni kudi da aya din zan sa dawo zan kasance a duniya mai kudi a lahira mai kudi in ji shi to sai ya tashi sai ya je ga manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi malamai suka ce Bukhari ya rawaito hadisin sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya a fara'aitan ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan walada Allah ya ce baka ganin wanda ya kafirce ayoyi mai yana cewa wai za a bashi aya da dukiya ko da a lahiran ne sai Allah ya ce atala al-ghaiba shin ya tsin kai gaiba ne ya ga Allah gaiba ne amittakhadha inda ar-rahmani ahada ko kuma ya riki wannan alƙawari da Allah ne Allah ya masa alƙawari cewa ga abin da za a yi maka sai Allah ya ce kalla sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu min al-adhabi madda da sanin zamu rubuce abin da yake fada din nan sannan mu fadada masa azaba fadadawa wa narifuhu ma yaqul wa ya'tina farda duk abin da yake fada nan mun gaje shi suna nan mun aje zamu nuna masa idan an tashi kiyama sannan kuma zai zo mana shishi kadai babu wannan ƴaƴan ba dukiya ba makarrabai babu kowa ka zai zo mana fardan shishi kadai tsirara haihuwar mahaifiyarsa Khabbab ibn al-Arati ya tsaya kware daga cike wajen jajircewa da tsayawa akan addinin musulunci duk da irin kalubalen da ya fuskanta wata rana manzon Allah tsira da aminci sa tabbata a gare shi yana kwance yake shingida a bakin Ka'aba Khabbab yazo yake ga masa ya Rasulullah baka roƙa mana Allah baya manzon Allah ka halin irin halar da muke sha ana azabtar da mu ba tare da haƙƙi ba sai manzon Allah ya tashi daga kishi gida da yake yace ya Khabbab ku yi haƙuri Allah madaukakin sarki ya kaddara dole wannan wahalar sai an riga an shata daga cikin mutanen da suka gabace ku akwai wanda ake sanya zarto a tsakiyar kansa a raba shi biyu bari ɗaya faɗi can bari ɗaya faɗi can ya faɗi ɗaya bangaren baya sauka da kan addinin sa na musulunci sannan sai ya ce masa Allah madaukakin sarki ya alƙawari sai ya cika wannan addinin nasa hatta yasiru rakibu min san'a ila habri maut la yakhafu illa Allah wa zibu ala ghanimi Allah madaukakin sarki ya alƙawari sai ya cika wannan addinin nasa har matafi ya tafiya daga sana'a zuwa hadar maut baya jin tsoron komai sai Allah madaukakin sarki sai dai kuma ko kura za ta shiga cikin akoyinsa ta cinye mai su abinda zai ji tsoro kenan amma ba mutum ba saboda Khabbab bin al-Arad ya mutu a shekara ta 37 bayan hijira a lokacin sayyidina Ali ya da shekara 70 da wani abu kun ga duk wannan halar da ya sha daga farko karshe kuma al-Barkun sarki ya sa yayi rayuwa mai dan tsayi tunda ya je lokacin khalifarsa sayyidina Ali ya samu kudi mai yawa yayi kudi sai da ya kasance haka yake a wani bangare na gidansa ya banna kudin sa dinari da azurfa aji dan mutumin da yake bukata idan yazo gidansa abin da yake cewa je ko bangare kaza ka duba ka ibi abin da ya maka ka tafi haka yake masu kudi ce na Allah sai ka je ka iba idan ka dama ya ce ba kasa inda suke bari ka je ka iba mana wallahi kuwa tun yaje iba ya tafi yasa amma duk da ka tsoro yake ji Allah subhanahu wataala kada ya kama shi akan wani dukiyar da ya samu me yasa saboda kamar da makaranta wannan hadisi da yawa daga cikin sabayan uwansa sun rasu ba tare da sun samu komai a duniya ba su kuma ga su Allah ya basu duniya yanzu da yawa ina jin tsoron Allah maɗaukar sarki kada ya tome su akan dukiyar da suka mallaka ku duba yadda ake bada ita to wannan hadisi a wannan sabi yana ga mana cewa sun shiga wajen Khabbab bin al-Arati na'uduhu za mu duba shi a lokacin bashi da lafiya me ya same shi shine cewa qadiktawa sab'a kayyatin a lokacin yayi lalas ko sakiya an fa sanin sakiya ai ko yawa sakiya shine a samu wani karfi a wuta idan yayi zafi sai dauke sai a sa kan kurji ko wani ciwo magani ne a wancan lokacin sosai an fahimta yanzu galibi duk ba san sakiya ba galibi inda ba da tawa manya ba ba san sakiya ba saboda ta buye ba ayi gaba daya wannan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a garshe na cewa akwai waraka sadidan a cikin abubuwa guda uku akwai zuma akwai sakiya akwai qahu akwai waraka a cikin su da zuma da mai zuma Allah ba kai sarki ya ba mu labari akan ta ko wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushuna thumma kuli min kulli ath-thamarati fasluki subula rabbuki zulala sai ce me yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas a cikin zuma akwai waraka ga mutane shine wannan abin nan dinta shi sai an dai ka samu zuma mai kyan ba ajabu da ake mata mis da sukari ba mai kyan magani ce sadida magani ce tana maganin abubuwa da dama tun daga maganin al-amradul badaniya hal al-amradul ruhiyya da tunai abin da ya shafi gangan jiki tana magance su abin da ya shafi irin abubuwan da ake hadawa na bannan din aljannu da sauransu duk ana yi da zuma maganin ce dai sosai da sosai haka nan qahu shi ma magani ne to haka nan shi ma al-kay shi ne mai sakiya duk magani ne ana yin su a wannan lokaci to kun ga a ce irin wancan abin yanzu misali anan ma misali al-Uthaymeen ya kawo wasu magunguna yake cewa akwai abubuwan da idan ba abin da ake musu ba sakiya ake musu ba sa warkewa daga ciki ya kawo irin zatul jam irin ciwon kwiba wani kurji da ke fitowa a nan gefen hammatan mutum ya ce to galibi idan ba sakiya ake baya abin to amma da yake duniya ta ci gaba hanyoyi da dama sun zo na ci gaba za ka ga ba ma santa ba sai dai ina ji a kauye wasu daga cikin kauyuka ana yi amma nan birni dai yanzu in ka samu yaro dan shekara 20 ko bai ma san me sakiya ba ina fata an fahimta to a lokacin an masa sakiya guda bakwai a jikinsa a samu karfe so sa shi a wuta dona masa daya kara masa ko da kishi ya saba da wannan dama ya saba da wannan dan ita wannan mai dakin abin da wargije ta sa lokacin da karɓa addinin musulunci daya daga cikin azaba da take masa shine akwai wannan abu sai ta sa karfe a wuta ka take dona masa aka sai yayi zafi sai ta dona masa aka wata rana annabi tsira da aminci ta bata a gare shi masa addu'a yace Allah ka taimaki Khabbab yana zuwa gida sai tara wannan uwar gidan ta sa kanta ya kama da ciwo tana ta ciwon kai duk inda aka je magani ya kiwa sai aka bata shawara cewa ai abin da yake kawai ki samu lafiya shine ki je ki sakiya to shine kuma wanda zai sakiya nan shine Khabbab su ma saboda haka sai samu karfe sai ya sashi a wuta yayi zafi sai ba sai dora mata aka yi taimata shikenan kafallahu almu'minina liqital kina Allah ya rama masa to sai da aka yi mai sakiya guda bakwai a jikinsa to shi da suka je duba shi fa qala sai yake ce musu inna ashabana alladhina salafu madaw, yace hakika sahabbai ko kuma abokan mu ko ƴan uwan mu waɗanda suka gabata madaw sun riga sun wuce. Abin da ke nufi shine sahabbai ƴan uwan su da suka rayu tare da shi sai sun riga sun wuce, galibi duk sun bar duniya a lokacin sun mutu. Yace walam tan qusuhumud dunya, duniya bata toye su ba. Me yake nufi da wannan? Da yawa daga cikin sun mutu ba su samu komai a cikin duniya ba. Sun yi jihadi, sun ba Allah, sun bi manzon su tsira da aminci su tabbata a gare su, sun ba da dukiyarsu da ransu da komai, amma ka suka mutu. Wasu ma sun mutu a cikin tsummokara, ba su ba mu abin da zai musulun kafani da shi. Abdurrahman dan Auf ya sha zuwa lokacin da addinin musulunci ya samu ginuwa, dukiya ta fara samuwa sosai, ya sha zuwa ya azumi a kawo masa abinci kala-kala, nau'i masu daɗi. Idan ya zo zai ci abincin nan, sai ya tuno daga cikin sahabbai akwai Musa ibn Umair, wanda dan gata ne lokacin da yana garin Makka, amma da ya karɓa addinin musulunci sai ya zamto ba shi da komai. Lokacin da ya rasu ba abin da ya mallaka a duniya sai bargansa guda ɗaya, shi ake masalin kafani da shi. Idan aka lulluɓe kansa ƙafafuwan sai su fito, idan aka jawo aka lulluɓe ƙafafuwan sai kan ya bayyana. Ya za a yi kenan? Dole aka aƙura annabi ya ce in ko ganyen bishi aka rufe ƙafafuwan nasa, aka rufe kan nasa, aka binne shi a haka. Yace irin su Mus'ab ibn Umair su yi addinin musulunci hidima, su cika aka, mu kuma yanzu mu zo Allah madaukakin sarki shi faɗa mana duniya mu ci irin wannan, ba ma tana Allah madaukakin sarki sai fasa cin abincin yana kuka sai ya tashi. Abincin da ba zai ci ba kenan. To shi ma wannan Khabbab ibn al-Athir abin da yake tunawa kenan. Wasu daga cikin sahabbai sun zo sun ba Allah madaukakin sarki yadda ya kamata, sun tabbasa da komai, su kuma gashi Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa musu duniyar. To shi ne abin da ke nufi da walam tanqusuhum ad-dunya, duniya bata tauye su da komai ba. Wa inna asabna mala najidu lahu mawdian illa turab, yace muku yanzu gashi Allah madaukakin sarki ya ba mu abinda mun samu, abinda ba mu da gurbin ma da za mu aje, sai dai mu haƙa mu sashi a cikin rami. Tunda lokacin ba banki, hanyar da suke bi su aje dukiya shine addafal, shine binnewa, shine ake cewa da a lokacin jahiliya akwai abin da ake ce masa addafanul jahiliya, shine mutum yakan yi haka a wani waje sai boye tukunya ta jinare ko azurfa da sauransu. To wani lokacin mutum sai ya mutu ya manta bai gaya kowa inda wannan abin yake ba. To wani yana cikin haka ko zai yi gini ko wani abin kawai sai ya gani sai ya ciro wannan abu. To galibi idan mutum ya samu wannan sai ya raba gida biyar a lokacin, sai ya bada kashi ɗaya, shine zakarsa a wannan lokaci. Ina fata mun fahimta. To a lokacin da hanyar da suke bi su aje kuɗi shine a cikin ƙasa, kai a haka abin ne, abin da kuɗin a ajiye su. Yace to yanzu mun samu irin abin da ba mu da inda za mu ajiye su ma sai cikin ƙasa. Yace walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti la da'utu bihi, da ba dan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya hana mu roƙan mutuwa ba, da yanzu da na roƙi mutuwa da na ce Allah ya kashe ni. Me yasa? Ba fa sama da cutar da yake ciki bane ƴan uwa, saboda halin da yake ciki ne, halin da ya tuno Allah maka sarki ya ba su duniya yanzu. To yadda sahabbai suka tafi duniya bata toye su da ko ba, shi ma abin da yake so kenan. Yace to amma saboda manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana roƙan mutuwa, shi sa ba zai ba. Thumma atainahu marratan ukhra, shi wanda yake ba mu labarin yake cewa sai muka ƙara zuwa wajen sa wani karan na daban, ba wannan lokacin da muka same shi ba, bayan ya samu sauki kenan, sai muka ƙara dawowa wata rana da muka masa ziyara, sai muka same shi. Wa huwa yabni ha'itan lahu, a lokacin yana gina wani fili nasa, ma'ana kamar kace ya samu wani fili yana gina gida ko abin da ya kama da haka. Fa qala, da ya gamu sai fara mana nasiya kamar yadda ya saba, sai yace innal muslima, hakika musulmi, la yu'zaru fi kulli shay'in yunfiquhu illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha at-turab, yace hakika musulmi Allah madaukakin sarki yana bashi lada, ana bashi lada ga dukkanin abin da ya ciyar komai kankantarsa, sai fa abin da mutum ya sa a cikin wannan kasar ya binne shi ne bashi da ladan komai a kansa. Anan ko me yake nufi da sawa kasa abin da shi ne gini? Ina fatan fahimta. Abin da aka so ba bulo ba kuɗi ba ne, yashi ba kuɗi ba ne, siminti ba kuɗi ba ne, don mene ne? Duk kuɗi ne. To ka sa a cikin kasa, shi abin da mutum ya gini a kansa bashi da kowane irin lada a kansa. Sai dai malamai suka ce sai dai ginin da yake, ko mutum ya gina masallaci ko wani gida da yake ce a rinka kula da marayu da shi, ko wani wakafi ko abin da yake ma da kawai abin ne da yake na alkhairi, to shi ana samun lada a kansa. Amma gida kawai da mutum zai gina na shiga, wannan ba mutum ba shi da kowane illa da a kansa. babban matsayin da aka bashi a shari'a shine kace halak ne jaizi ne idan mutum ya bashi da laifi amma shi ma din yakan zama da laifi idan mutum ya almabazarinci ya wuce ka'idar abin da yake bukata laifi yakan iya shigo ciki amma mutum ya gina gida mai daki 2 daki 3 daki 5 daki 10 in dai gurgurdan bukatar sa ne bai laifi ba ina fatan fahimta amma ku bi ne ko ku uku sai ka je ka gina gida gari guda wannan zan ma a cikin gidanka ne sai ka shekara baka je ba kaga wannan akwai almajarinci ina fatan fahimta akwai wanda shi yana na gidan haya yake bashi ba da gidan da ya shiga an zo an bata gida an zo an bata dukiya akin manzan rufi Allah ya samu dace malai ce muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa hadha lafzu ruwayati al-bukhari wannan lafazin ruwayar bukhari ne wannan hadisi shi ma dai abin da yake nuna mana a duk halin da ka tsinci kanka a ciki akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai kaddara fitarka a ciki ba a dawoma a cikin hali kamar yadda larabawa suke cewa inna dawamal hal min al-mahal inna dawamal hal min al-mahal hakika dawoma wani hali yana ɗaya daga cikin abin da yake kurare ne ba zai yiwu duk wani hali da ka tsinci kanka a ciki ko dadi ko rashin sa yana kaucewa Allah ya samu dace babi na gaba babul wara'i wa tarki shubuhat babul wara'i wa tarki shubuhat wannan babi zai mana bayani game da alwara'u me ake nufi da alwara'u ɗan uwa tsantseni ko tsantseni azuduba yawa ba gudun duniya ban ga gudun duniya kuma lahira haka take nan yawa azudu shine taka tsantsa in kace mutum ya gudun duniya to ina zai je kenan ka gudu daga duniya me bambancin tsakanin alwara'u da azhudu shi alwara'u shine malamai suka ce tarku ma yadhurru fil akhirah shine kabar abin da zai cutar da kai a lahira shine tsantseni shi kuma azhudu shine tarku ma la yanfa'u barin abin da ba zai amfana ba kwata kwata to idan muka kalli abubuwan da ke wane ne fi kenan barin abinda zai cutar da kai a lahira barin abinda ba shi da amfani wanne ne yafi girman matsayi a cikin sayan uwa na'am alwara'u yafi anya kuwa bari ku ji yadda abin suke abubuwa kala uku ne akwai abinda yake mai amfani akwai abinda ba shi da amfani akwai abinda yake ba shi da amfani kuma ba shi da cutarwa haka ne mai cutarwa mai amfani ba shi da cutarwa to shi azhudu sai ka bar guda biyu daga cikin su ka bar mai cutarwa ka bar wanda yake da ba shi da amfani mai amfani wannan ya ka dauka shine mai amfani kawai an gane amma shi alwara za ka iya daukan mai amfani da mara amfani Allah ya sa an fahimta kuwa ba a fahimta ba misali abu ne guda uku shi wannan mai amfani ne tsantsa wannan kuma ba shi da amfani gaba daya shi kuma wannan ba ka ce mai amfani bane ba ka ce mara amfani bane to azudu shine kabar mara amfani gaba daya sannan shi ma wancan mara amfani da ba ka ce masa mai amfani ba ka ce masa mara amfani ba shi ma sai ka bar shi guda daya ka dauka shine wanne mai amfani kawai ina fatan fahimta to kaga shi kuma alwara'u zaka iya rukan wancan wanda yake baya cutarwa ba shi da amfani kuma ba shi da wani amfani ko baya cutarwa zaka iya daukar sa idan muka kalli abin da kyau zaku ga zudu yafi girma saboda alwara'u ina fatan fahimta to wannan babu da zamu karanta zai mada bayani akan alwara'u shine tsantseni wa tarki shubuhat da kuma barin shubuhohi zamu zo mu ji abinda shuba take nufi a cikin babu insha Allah ta'ala amma dai galibi idan malamai suka ce shuba musamman a cikin babu da zamu karanta shine abinda ka kasa tantance halaccin sa ko haramcin sa anan wajen shine abinda shuba take nufi ina fata an gane abu ne halaka ne ko haram baka sani ba to sai a ce ya zama shubuha kenan amma idan ba haka ba akwai ma'anoni da shuba take dauka daiwa ba mallin sa bane saboda tsawaitawa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim wannan aya gutsire ce daga cikin jerin ayoyin da suka zo a cikin suratul nur wanda suke bayani game da barantana na Aisha Allah madaukakin sarki yana cewa farkon ayar if talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Allah yake cewa if talaqawnahu bi alsinatikum, kutun lokacin da kuke daukar zance da harsunanku daga wancan majalisi zuwa wancan majalisi, daga wancan majalisa zuwa wancan majalisa, wa taquluna bi afwahikum, kuke fadan sa da bakunanku, ma laysa lakum bihi ilmun, irin abinda baku da ilimi akan sa, baka da tabbas akan sa. Labari ne wani labarin ma kawai a cikin mota aka ji shi ana kana tafiya, shikenan sai mutum ya dauka kuma ya je rinka yadawa wani labarin, mutum akan waya zai gan shi, shikenan sai ya dauka ya kara yadawa ko da hannunsa ko da bakin sa. Allah ya ce wa tahsabunahu hayyinan, kuna dauka irin wannan abin da kuke yi karamin abu ne, bashi da kowace irin daraja. Allah ya ce huwa inda Allahi azim, wallahi abu ne mai girma wajen Allah madaukakin sarki. Wannan ayat ta sauka ne game da waɗanda suka nuna Aisha kire ko kuma kage, suka jefe ta da mummunan aiki. Allah madaukakin sarki da yana wanke ta a cikin jerin ayoyin sa ya jero wannan. Su wanda suke wannan aikin, lokacin da kuke faɗan maganar fituna, labari ne kawai mutum ya ji a wani waje ana yadawa, ba shi da tabbas, shi ma sai dauka sai ci gaba da yadawa. Ku duba yadda duk muke rayuwa yanzu kenan, galibi yanzu kai subhanallah akwai gyara. Kaga wannan waya da take hannunmu, wannan social media din, wallahi ba karam bala'i bane. Wani kawai sai zo yana rubuta labari na ƙarya, ba a yi shi ba, babu shi a da ko a yanzu, sai ya rubuta sai ya tura, kankace me ya baza duniya dai, za bane da in da shikenan wannan ya tura. Shi sa wallahi in kuma mu ji tsoron Allah akan wannan wayan da suke hannunmu, duk labarin da ka tura wallahi sai Allah ya maka tambaya akan sa. Wallahi duk labarin da ka sa hannunka dan yatsanka ka tura shi, in kuwa suka gani wallahi sai Allah ya maka tambaya akan sa. Kana da tabbas akan sa a gabanka akai? Idan wani hadisi ne, shin wannan hadisi kana da tabbacin ingancin sa annabi ne ya faɗa, ko wani irin shirme da hauka kawai sai a tura, kai kuma kawai sai ka dauka ka rinka yadawa. Wani kawai shi ai so yake a ce ai an ganshi ai post, yayi postin kawai shikenan, sai ya rubuta ko a WhatsApp ko a Facebook. Kana tunanin irin kididdiga da Allah madaukakin sarki zai maka tashin kiyama akan wannan abin da kai? Idan aka tsitsiye ka, kana da hujjar da ka ba Allah madaukakin sarki? Mu ji tsoron Allah. Shi sa wannan wayar, kun ga wannan wayar da take hannunmu, subhanallahi wallahi ba karam bala'i bace, wallahi duk mutumin da ya san irin abubuwan da wayar take jawa, wallahi ya riga ya san cewa ba karam bala'i ne a hannunmu ba. Mutum wani bala'i ya kirkira shi annisa babba a cikin duk mutum goma da suke amfani da yawa, mutum takwas suna amfani da ita ne negatively, ta hanyar da bata dace ba. Mutum biyu zaka samu suna amfani da ita suna dan kamantawa, su ma suna dan kamantawa ne, amma wallahi mutum takwas suna amfani da ita ne ta hanyar da bai dace ba, ko da surutun banza ko shirman banza ko kallace-kallace na banza na wofi, ta hanyar da Allah ba abin da ake da ita ba kenan. Allah ya kyauta. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ce inna rabbaka labil mirsad, hakika ubangijinka labil mirsad, yana madakata, ma'ana ka sani duk abin da ka aikata ko ka fada ko ka ce, to Allah madaukakin sarki yana tara maka shirin tashin kiyama, za a maka kididdiga akan sa. Allah yana madakata, ya datse, za a tare ka, za a maka kididdiga, za a maka hisabi, kuma za ka fadi a inda ka ji ko a inda ka ga wannan abin da kake yadawa. Saboda haka abin da ake nufi a nan wajen shine sai ka yi taka tsantsan ga abin da zaka faɗa ko kuma abin da zaka aikata, duk abin da zaka faɗa ko abin da zaka aikata kai taka tsantsan akan sa. Hadisi na farko a cikin babin wa anin Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma qala, akarbo daga Nu'man dan Bashir yadda Allah ta tabbata a gare shi ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yana cewa innal halala bayyinun, haqiqa halal a bayyane yake, wa innal harama bayyinun, haqiqa haram shi ma a bayyane yake, wa bainahuma mushtabihatun, a tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa masu rikitawa, la ya'lamuhunna kathirun minan nasi, da yawa daga cikin mutane ba su san shi ba. Manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace halal a bayyane yake, duk abin da yake halal Allah madaukakin sarki ya bayyana mana shi karara, ba boye mana komai ba, haka ne abin da zamu ci Allah ya bayyana mana su, abinda zamu sha Allah ya bayyana mana su abinda duk zaka daura ko na kasuwanci Allah mai sarki ya ban mana su abu a halak duk abubuwan da suke Allah mai sarki ya bayyana mana su haka shi maharam duk abin da yake haramun ne Allah mai sarki ya bayyana mana su hurimat alaikum almaytatu waddam walamul khindiri wama ulla bihi ghayra illahi walmunkhaniqatu walmaqudatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala sabu il duk Allah ya bayyana mana abinda Allah baya so ka ci abinda Allah baya so ka sha abinda Allah baya so ka daura abinda Allah baya so kai duk Allah bayyana mana saboda haka halal karara yake haram karara yake haka ne to tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa kuma su rikitawa abin nufi su ba za ka lissa kai tsaye ka ce haram bane kai a wajenka sannan kuma ka kalle su kai tsaye ka ce haramun bane to ya za a yi kenan na'am kai ba kalle su kai tsaye ka ce haram bane ba kuma kalle su kai tsaye ka ce halaka bane to abin da ake ciki shine shi mushtabihi yana iya zama mushtabihi a wajen wani amma a wajen wani ba mushtabihi bane abin da yasa shine a gaba sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ce la ya'lamuhunna kafirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san su ba kaga wannan shi ke nuna mana cewa ashe kadan daga cikin mutane sun yi me an fahimta kuwa tunda Allah ya ce kafirun da yawa ba su san su ba to kadan sun yi me kenan sun sani ashe su ashe su waɗannan kadan din abubuwan nan da suke mushtabihai a wajen waɗannan masu yawa su mushtabihai ne a wajen su ba mushtabihi bane Allah ya sa an fahimta to shi yasa wani abin zai iya zama mushtabihi a wajen gama garin mutane amma a wajen masu karatu kuma ba mushtabihi bane misali zaka zo ka ga abu kai a wajen ka kasarin jaya da cewa kaza halaka ne ko haram halaka ne kaza ko haram ne ka kasarin jayawa amma idan ka je ka samu wani malami wanda yafi wanda ya dara ka sani sai ya ce maka abu kaza ai halaka ne ko kuma ai haram ne shikenan ina fatan fahimta to a lokacin da kai yake mushtabihi a wajen ka kasa tantancewa a lokacin kuma zaka yi amfani da shi a lokacin me yafi dacewa sai ka bar shi ina fatan gane wani abu zai kan iya zama mushtabihi a wajen su kansu malaman wani ya dara wani sani abinda yanzu misali da zan ba mu shine hadisi ya zo guda biyu ɗaya ya ce a yi ɗaya ya ce kada a yi kun ga sun ci karo to shi wannan malami ba shi da kayan aikin da zai iya tantance wannan hadisin na farko ya bi sigogin da malamai suke bi wajen na farko ya tabbatar wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba a cikin su wanne ne ingantacce wanne ne ba ingantacce ba zai iya wannan ba idan duk sun inganta to sai kuma a dawo za a iya hada su a aiki da su gaba daya ba za a hada su ba idan an kasa wannan gaba daya za a iya tarjihin su a rinjar da daya akan wani ba za a iya ba idan duk an kasa wannan za a iya samun nasikh wal mansukh a cikin su ina fata an fahimta to shi wannan malamin duk ba zai iya wannan ba to a wajen su wannan hadisi sun zama me wannan hadisi ya zama me mutashabi amma shi malamin da zai iya wancan aikin ya fitar da daidai a cikin su mutashabi ne a wajensa ba mutashabi bane a wajensa Allah ya sa mun fahimta ashe kaga mutashabihi yakan zama mutashabi a wajen wani ba mutashabi bane saboda ka'ida shine Allah madaukakin sarki ya bayyana komai karara shi sa babban sahabi Abu Dharr yake cewa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya karantar da mu duk abin da muke bukata hatta tsuntsu idan ya tashi ya kada fafukan sa indai akwai ilimin da annabi ya kamata ya ga mana a ciki sai annabi ya ga mana komai annabi ya ga mana ina fatan fahimta to wajen fahimtar abinda annabi ya faɗa ko wajen fahimtar abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa anan ne ake samun mutashabi wani zai fahimta dai wani kuma sai fahimci kuskure ina fatan fahimta yawa to amma dai kai zaman lafiyanka da kwanciyar hankalinka duk abinda yake kakasarin jayarwa to ka bar shi ina fatan gane shi sa sai a gaba manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa famani taqashubahati wanda duk yake kokarin kiyayar ya guji waɗannan shubuhohin bai iya gane su ba bai iya tantance su ba ana bayani game da wanda mai bai iya tantance su ba to sai ya guje su yace to shikenan tunda ban gane ba na rubuta su to sai annabi tsira da amincin sa tabbata a gare shi yace istabara li dinihi wa irdihi to irin wannan ya kubutar da addinin sa da kuma mutuncin sa addinin sa ya kubuta ba zai afka cikin abin da Allah baya so ba saboda mu lura da kyau shi halal daga shi sai haram haka suke akan boda a bayan sa akwai wajibi akwai mustahabi sannan sai halal shi halal abin da ake cewa halal shine abinda in ka yi shi baka da kowane irin lada idan kuma ka bashi baka da kowane irin alaki ina fata an fahimta halal kenan an halatta maka shi ko su ce mubahi ko su ce halal duk shine saboda haka duk yake da haramu aboda yake to da yawa daga cikin malamai masu tsantseni suna gani cewa barin ma wani abubuwa da yake na halal shi zai fi sama da zakke masa ina fata an gane suka ce suna barin abubuwan da yake na halal saboda kada tsoron ya jasu zuwa ga haramu saboda duk yake da haramu ina fata an gane to shi sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ke cewa dukkanin wanda ya guji dantan shubuhohin wanda idan bai wasa ba sai su kai shi zuwa ga haramun bai ankara ba to hakika ya kubutar da addinin sa ya kuma kubutar da mutuncin sa sai malamai suka ce ashe duk abin da zai kai ka zuwa ga tabbuwar mutuncin ka wannan abin koda ba haram bane ya kamata ka guje shi bari ba ku misali manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ya fito daga masallaci da daddare yana itikafi dan ya rako ɗaya daga cikin matansa mai suna Safiya bintu Huyayyin ta kawo masa ziyara a cikin masallaci to a cikin duhun dare ne annabi ya rako ta wasu sahabbai guda biyu sun zo wuce sai suka ga annabi sun gane annabi amma kuma ga mata a kusa da shi basu gane wace ce bace ina fata an fahimta sai daga suna gane annabi da mace sai suka sauri suka ƙara taku za su yi gaba sai annabi ya ce alaris likuma ku tsaya inda kuke sai annabi ya tattako wajen sai ya ce kun ganta inna Safiyatu bintu Huyayyin mata ta ce Safiya ba wata bace ina fata an fahimta me yasa saboda abane da waɗannan mutane su tafi da wani abu na me kai kawo da taradadi a cikin zuciyar su ga annabi kuma ga wata mace a cikin duhun dare wanda hakan kuma zai iya sa imanin sa ya tabo duk mutumin da ya wannan mummunan zato wannan yana imanin sa ina fata an fahimta yawa to shi yasa duk abin da ka san zai iya taba maka mutuncin ka wannan abin duk abin da ka san akwai madanatu tuhuma a wajen to kada ka kai kanka akwai gurin da zai iya jawo maka tuhuma to ka kare mutuncin ka kada ka ji mutum ne ya je ya zauna a teburin giya shi baya son giyan abinda yake kawai shi an kawo masa Coca-Cola ne yana shan Coca-Cola a kuma ga kusa da shi wannan yana shan giya wannan yana shan giya haka to yanzu idan wani wanda ya san shi ya leko sai ya ganshi a teburin giya yana shan Coca-Cola saboda Allah idan gizo gida mai zai ce ya ga wani a gidan giya yanzu duk wanda zai cewa wallahi ni wani na raka wani ne ya ce dan Allah an raka shi za a yadda da shi ba yadda da shi ba to duk abin da zai kai ga tabbuwar mutuncinka yan uwa ko da addini bayana shi ba irin wannan ba in dai akwai zube mutunci a cikin sa malami suka ce ya kamata a bar shi manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ci gaba da cewa man waqa'a fi shubahati wanda ko ya kiji ya afka cikin waɗancan shubuhohi abubuwan da ya kasan tantance su halak ne ko haram bai tantance ba amma kuma sai ya ringa afkawa cewa da sunan cewa ai tunda ba a haramta ba shi kawai zai yi to duk wanda ya yawa kansa wannan al'amari waqa'a fil haram bai ankara ba zai tsinci kansa a cikin haram sai manzo Allah ya ga mana wani irin misali mai kyau dan kusanto da nesa yace karra'i yar'a hawla alhima kamar mai kiyo ne da yake kiyo a kusa da wani gandu alhima shine kamar gandu zaka ce gandu galibi sarakuna sukan ware wani kewai ko wani waje sai su ce nan wajen gandun sarki ne kada wanda ya shiga an fahimta a cikin mutanen gari duk wanda yake dabbobin sa gandun sarki ya da su daga dabbobin sarki to yayi laifi za a kama shi a masa hukunci duk a musulunci akwai wannan a lokacin sayyidina Umar da sayyidina Uthman sun ware wani guri a cikin daji suka kewaye shi suka ce shine gandun halifa amma ba nashi bane shi ba dan kansa ya ware shi ba malami suka ce haramun ne mutun ya ware wani sai dan kansa shi kadai dan me ware shi ya ware shi ne saboda dabbobi da ake kawo na sadaka a rinka samu musu abinci a can wajen kun ji ba dan kansa ba amma ka ware wata kasa kace ta kace kai kadai gandun sarki wannan haramun ne abinda malami suka faɗa kin ina fata an fahimta haka zancen yake to manzon Allah tsira da aminci zai ga gare shi yace karra'i kamar mai kiyo ne yar'a hawla alhima sai ya kawo dabbobin sa kusa da gandun sarki ga dabbobin sa ga gandun sarki suna kiyo dabbobi suna da hankali lokacin da dabbobi ya su kuda su ga gandun sarki ya sani ne to kun ga laifin waye kenan laifin sa ne me yasa ya kawo dabbobin sa kusa da gandun sarki idan da ni can ne sai kai su za su zo da ba za su zo nan ba to sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace yushiku ayyar ta'fihi ya kusata su shiga cikin gandun sarki su kiyo ba tare da ya ankara ba ala annab tsira da aminci tabbata a gare shi yace ku saurara wa inna li kulli malikin himan hakika kowanne sarki yana da wani gandu da ya ware kansa ala wa inna himallahi maharimahu hakika ku sani cewa gandun Allah subhanahu wataala shine abubuwan da ya haramta an fahimta ma'ana shi abinda Allah madaukakin sarki ya ware ce kada kowa ya je shine abubuwan da ya haramta shi sa cikin Qur'ani wani wajen sai kuje Allah madaukakin sarki ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha wani wajen kuma sai kuje ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha inda aka ce tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku kusanci inda suke haramun kenan an gane haramun ne inda ma yake kada ma kusanci shi sai aka ce wala taqrabuz zina ai ba a ce wala tazinu ba ko sai aka ce mai wala taqrabuz zina kusanta su ma kada ku duk abin da yake na haramun ne kusa da shi ma ba a so ka ji inda kuma yace tilka hududullahi fala ta'taduha iyakokin Allah ne kada ku ketare iyaka halak kenan iyakokin Allah ne ga inda aka ce ku amfani da su to kada ku ketare gona da iyaka wajen amfani da su ina fata an fahimta to shine gandun Allah madaukakin sarki shine mai abubuwan da ya haramta idan ka shiga ciki shikenan yadda ka san to wancan mai kiwon da ya ganganci ya dauki dabbobin sa kai su tab da gandun sarki yadda ko da shi ya afkawa ciki yayi lafi za a kama shi da dabbobin sa to haka kai ma da kake wasu a kusa da shubuhat saboda daga halak sai mai sai haram mutum bai an karba yana wasu ana ko sai ji shi a faɗo cikin haram shine kuma abin da ba a bukata an gane misalin aiko yawwa manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yace ala wa inna him ala kusura ala wa inna fil jasadi mudghatan hakika a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasadu kulluhu idan ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru wa idza fasadat idan ko ta baci fasada al jasadu kulluhu shi ma jiki dukkanin sa ya baci ala kusura ala wa hiya al qalbu wannan tsokar ita ce zuciya ita zuciya ita ce gurin kullawa da kwancewa a jikin mutum ita ce gurin kullawa da kwancewa ana ake hada duk abin da za a hada na alkhairi kamar da kuma ana za a hada duk abin da ake hadawa na me na sharri to shi sa mutum ya kokari ya fara gyara zuciya sa kamar gangan jikin sa yadda muke kokari mu gyara gangan jikin mutum ya fito face kana ganin mutum dan gaya abin sha'awa to ina ma a ce zuciyoyin mu haka suke ita ma zuciya ka yaggayu a bar sha'awa tawa mutum ya fito face zuciya sa kuma cike take da abubuwa na rashin kyautawa kaga abu bai kyau ba kenan Allah ya samu dace wannan hadisi dai a takaice abinda zamu dan fada a cikin sa kenan amma dai ga dalibin ilimi duk mai bukatar karin bayani sosai akan sa ka je ka duba littafin Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab al-Hanbali yayi sharhin hadisin mai tsayya kuma abubuwa masu fa'ida kwarai da gaske zaka amfana da su kwarai da gaske wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa rawayahu min turqin su da Bukhari da Muslim din sun rawaito shi ta wasu hanyoyi bi alfazin mutaqariba da wasu lafuzza makusanta juna hadisi na karshe damu dakata akan sa wa an Anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi wajada tamratan fi at-tariqi manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ya samu dabino akan hanya ya tsinci dabino akan hanya faqala sai yace laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltuha da ba da ina jin tsoron kada dabino ne kasance dabinon sadaka bane to da na ci muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi da yake nuna mana tsantseni na annabi tsira da amincin sa tabbata a gare shi kaga dabinon da ya tsinta akan hanya lalle ne kasance na sadaka ne ba lalle bane kasance na sadaka ne amma saboda tsantseni kada ya kasance kuma na sadakan ne ba ina fatan fahimta sai ya kici wannan hadisi kuma yana karantar da mu cewa manzon Allah tsira da amincin sa tabbata a gare shi baya cin sadaka